Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa masu albarka, muna muku barka da wannan lokaci daga wannan ainihin kafata Sunna TV, a inda muke gabatar muku da wannan shiri na shari'a gatan musulmi tare da baƙonmu wanda a kullun yake kokarin wato ba mu lokaci don tattaunawa da ba da shawarwari da yin fashin baki akan al'amuran rayuwa da addini, don taimakawa 'yan uwanmu musulmi wajen fahimtar rayuwa da addini. Muna tare da baƙon namu Shehu Malami daga birnin Zaria, Sheikh Bashir Lawal Muhammad Zaria. Allah ya tabbata, barka da zuwa. Ya yanayin zafi kuma?
Alhamdulillah, da kuma
damuwa. Zaria akwai ɗan sanyi-sanyi. Ya aka ji da hidindimu da jama'a?
To, muna roƙon Allah ya taimake mu, kuma Allah ya ba su ikon haƙuri da mu.
To, Allah ubangiji ya sa mu dace.
Amin.
To, yawa masu albarka, kamar yadda kuka sani, wannan shiri yakan duba mabambantan wato maudu'ai ne da matsaloli da suka shafi rayuwa ko addininmu ko makomarmu a matsayinmu na musulmi, dangane cewa an ba da shawarwari, an yi fashin baki, kuma an bayyana wa musulmi abin da ya kamata su riƙe a bisa hasken shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A wannan rukuni na shirye-shirye za mu duba batutuwa da ya gafarta malam game da wata musiba da ta yawaita a cikin al'umma, ita ce shaye-shayen wato ƙwayoyi da abubuwa masu sanya maye da masu kautar da hankali. A waɗannan shekaru akwai yaɗuwar waɗannan ƙwayoyi, wasu magunguna ne ake shan su ba bisa ka'ida ba, wasu kuma wasu abubuwa ne ma ko najasa ma ko makamantansu. Da za mu so malami mana tsokaci tun farko akan hukuncin shari'a game da shan abubuwa masu maye, da kuma meye da meye ma ake nufi da abubuwa masu maye, sannan kuma sai wasu tambayoyi su biyo insha Allah.
الله يساق على الخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أمام سكلم لسوارم أدي إن دقتي منا مقسلمة أدين مسلمين منا جوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah madaukakin sarki ya taimake mu, kuma ya shirye mu, ya shirya zuriyar mu. Allah ya tsare mu duniya da lahira daga asara da tabewa da kuma da na sani.
Amin.
To, wannan batu da babban malamin mu ya dauko batu ne wanda yake yau ya zama gama gari
haka,
kusan duniya kullun abinda take tattaunawa a kai kenan. Matsala ce wacce ta kasance global, wato matsala ce ta duniya gabaki daya. Yau babu wata ƙasar da wannan matsalar ba ta zama matafitina ba. Iyaka kowace ƙasa akwai irin himma da ƙoƙari da take bazawa domin ganin ta yaƙi wannan musiba. Amma yi musiba ce da ta shiga ko'ina. To, na farko dai lafazin shaye-shaye Hausa ne. Aka haɗa abubuwa guda biyu, aka ce kalma ɗaya sai aka mata nannage, aka ce shaye-shaye. So, tari kalmar kawai da an faɗe ta an san ana amfani da ita ne a kalma wacce a ma'ana mummuna. Tunda asalin sha ai abu ne mai kyau, abu ne wanda ba abun zargi ba.
Haka ne,
shan ruwa, shan kunu, shan shayi, shan magani, duk sha gashi nan. Sannan kuma da inda ake amfani da kalmar a matsayin ma'ana ta majazi, kamar misali a shan kwana, yawwa ya sha mur da makamantansu,
wani azanci irin
yawwa, ko kuma ya sha kunu,
shan
kunu ana ya ɓata rai, ya mutace fuska kenan a basa. To, amma kalmar ita sai Bahaushe ya zaɓe ta yana amfani da ita haka, shaye-shaye, da an faɗe ta an san kalma ce mummuna ta wani aiki da ɗan adam ya je yake yi, yake ɗaukar wasu ababe ya zuba su a cikinsa ta hanyar shaƙa ko ta hanyar sawa a baki ko kuma ta hanyar yin allura, kamar yadda yanzu lalacewa ta kai ga haka. Da ana shaƙa, ana sha, to yanzu ta kai wa matsayin da allura ake yi wa kai. Ko kuma kamar misali shisha, ko turarawa, yana koma kaga zuwa ga shaken ne shi ba to sayyiduna Umar radiyallahu anhu kamar da Imam al-Bukhari ya ruwaito a cikin Bukhari da Muslim da shi da Muslim a cikin sahihani sayyiduna Umar Allah ya tsinka yadda shi game da wannan mas'ala tinti
Allahu akbar
wata rani ya hudu ba yana khalifanci yace ya ku jama'a lallai annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah subhanahu wa ta'ala sun haramta giya annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasiya ba giya ana yin ta daga abu biyar ne ana yin giya daga inabi ana yin iya daga sha'ir nau'in alkama wacce yanzu kusan bacin ta ake ba dabbobi ake amfani ake ba sannan da ita asalin alkama hinta kenan da kuma zuma da dabino waɗannan su ne abubuwan da ake yawwa su ne sinadarai waɗanda ake amfani da su a jahiliya da manzo Allah ta sama ya Allah ya aiko shi zuwa ga al'umma domin ya zama haske da rahma da kuma yayewan matsalolinsu to waɗannan su ne abin da ake jikawa a tsuma su tsumu sannan a markada bayan sun tsumu an markada sun canza yanayinsu sun fita daga asalin halittar su yawwa sun yi abin da ake cewa permitting sun kumbura sun yi tsutsa ma sun yi tsuru
subhanallah
daga nan sai a markada sai a je a nika sai a rika sha sai ya zama ya bada wani nau'i na jirkicewa kwakwalwa to sai sayyidina Umar ya ce Husaini giya bata tsaya akan wannan abun ba alhamru kullu ma khamara al-aqla giya duk abin da ya rufe hankali alhamr as-satr duk abin da yasa hankali ya daina gani domin hankali na gani kamar yadda ido ke gani balarabe cikin tsinkaiwar da Allah ya masa tintini ya kumsa masa ma'ana sai ya kira ganin ida basar sai ya kira ganin hankali basira amma dukkanin su gani kuma sai yasa ayyukansu sun yi kama da juna yadda ido ba komai yake gani ba hankali ma ba komai yake gani ba
suna da hudud
suna da hudud suna da iyaka kowanne akwai iyakar
da ba ya gani da hankalin
sa har
Aisha kanzan
nan kwarai da gaske kwarai da gaske shi ya kira kuma ganin ido ruku ya to ya kira ganin kwakwalwar ayo kaga da suna da alaka da juna sannan zuciya da ita ma tana da alaka da hankali in aka yi bacci sai tana gane gani sai ya kira shi da ruku ya kaga duk ma'anar ta koma zuwa ga gani dai to wannan sai sayyidina Umar yace alhamru kullu ma khamara al-aqla hankali shine kai abin nan giya shine duk abin da mutun ya sha ya kawar masa da hankali yasa hankalinsa baya aikin da ya kamata yi hankalinsa baya hango masa nesa sayyidul al-imam ibn hajar a cikin fatul bari da yazo sharhin khamara sai yace ghabbahu ya ce shi ne ya rufe shi yawwa aw khalatahu ko kuma ya jirkita shi yawwa ya jirkita hankalin
yawwa
ana zama ba daidai
on and off
kwarai da gaske al-imam al-qarafi ɗaya daga cikin manyan malaman malikiya da ya zo a cikin littafinsa al-furuq sai ya kawo cewa waɗannan ababen da ɗan adam yake ɗauka su jirkita masa hankali za su iya zama murqiqat su ne ababen da mutum zai sha su hana su sa shi bacci a lokacin zamani sai suke amfani da munawwimat yawwa malamin yawwa
sai dogon bacci da kima
ta bacci al-imam al-qarafi sai ya kira su da munqidat daga ruqud ko ruqat bacci mutum kawai ya sha abin da zai rika baccin da ba na kima ba Allah ya sa dan adam zai waj'alna lakum subata bacci na dabi'a da dan adam yake bukata yayi ya huta domin jikin shi ya ci gaba da aiki yadda ya kamata ita kanta kwakwalwar ta ci gaba da aikin da ake bukata
ta zama fresh
yawa to duk abin da mutum zai sha ya sa shi bacci Imam al-Qarafi ya kira shi yana cin al-muqidat nabi yace akwai al-musakkinat ababen da za su sa kuma mutum ya zauna ya shiru ya daina magana
ya natsu
ya natsu kawai natsuwar da ba ta ka'ida ba mutum kawai ta karanta wasiƙar jaki
subhanallah
ya kira shi da musakkinat sannan na uku sai ya ce akwai kuma munabbihat kuma abubuwan da suke motsa mutum su sa shi ya riƙa aiki
irin wannan manoma su
yawa sai mutun yazo kawai ya ko abun goma zaki
kuma su gyara kwata kuma su aiki a sai
ya ba mutun aiki
ya tafasa muku bulo
kare da gaske aikin da mutun goma zasu sai kawai in shi ya sha sai a bashi aikin
nan kaman wani robot haka
kare da gaske
wani lokaci ma dribbobi suka sha wannan irin ba
su ga yawa su go tafiya Allah ya shirya to duka waɗannan al-imamul qarafi ya kira su cewa suna cikin sune mahamar al-aql a wancan lokacin a wannan zamanin a cikin abin da na gani ma'aikatar lafiya ta kasar Kuwait ta yi tarifin shaye-shaye da cewa abin da ake nufi da shaye-shaye ɗaukar wasu ababe ko wasu sinadarai da mutum zai sha su ko ya shake su suka yi amfani da lafazin shaki au ya shummuha waɗanda za su sa shi su mai da shi ya bacci ba bisa kima ba ko su sa shi ya riƙa motsin da ya wuce kima ka ga ya riƙa aikin da ba shi kenan ba wato tuharrikuhu za su riƙa motsa shi ko kuma su sa shi ya kasance ya aikata wasu ababen da duk mutumin da yake kan siti yake daidai yadda Allah ya halice shi a ɗabi'arsa ba za su yi ba kamar a ce mutum ya zagi baban shi ya zagi baban shi
haka wani rauni da
wasu yawa ko kuma kawai ya je ya ɗauran ya rike ɗaurin diga kawai ya samu ƙananan yara a Naziri ƙaramin makaranta ko bi harbi
su da yawo tsirara
cikin yawo tsirara da makamanta waɗannan suka ce to wannan shine shaye-shaye sannan ma'aikatar abin nan hukumar lafiya ta duniya wato WHO World Health Organization ita ma kusan wannan tarifin ta yi har suka lissafo abubuwa irin su heroin irin su cocaine da makamantansu duk suka buga misali da su da marijuana wiwi kenan suka buga misali da su
wannan bayanin azatu mallan yana nufin kenan wato matsalar tsohuwa ce akwai ta ma a cikin
kwarai da gaske
kwarai
da gaske kwarai da gaske
na'am
kwarai da gaske to shaye-shaye kenan to shaye-shaye malaman mu na fiqh na farko musamman wiwi suna da mawad za mu ga akwai sinadarai da suke faɗin su irin su banju irin su alqat da wasu lafuzza haka zaka ganin su a cikin littafai na fiqh na farko da shuru' na hadisi da kuma littafan adabi ma amma dai wanda tafi shahara ake ambatanta ita ce giya tunda kaga hafannu rubuce akai akan al-hamriyat littafai su kutun da guda kuma sannan ga mawaka wanda suka riƙa waƙoƙi na giya da makamantansu to amma wiwi Sheikhul Islam Taymiya yace ba ta bayyana ba a cikin daular musulunci ita wiwi wanda ita ce yanzu ta zama jagora a tsakanin matasa domin duk lokacin da yanzu mutun zai magana kan shaye-shaye to wiwi ita ce take fara zuwa
ita ce kaman
yawa
ta zama kuma
kare da gaske na farko tana da arha tana da arha tana da wuyar samuwa shuka ta ake yi lalacewa ta kai wa mutane sukan shuka ta a gidajensu
irin da kisa suna ana
yawa kare da gaske mun ya sa na ana ya sa zogale ya sa abin nan menene suke ce mishi na cin nan
mai
kanshin nan
lemon grass
da makamantansu
ko sai saka wiwi
yawa kawai sai su shiddar sa wiwi shikenan anan za su sa ran kuma suna yi to Sheikhul Islam Taymiya ya ce bata bayyana a cikin daular musulunci ba sai lokacin da Tatar suka bayyana Mughal su suka kawo
daga can gabas
ne nisa da gabas ne nisa can wajajen abin da shafa karshen taki China da makamantansu
su suka
kawo ta a karshen karni na biyar shi yasa zamu ga cikin malaman da suka yawaita magana kan wiwi akwai al-Imam Ibn al-Jawzi domin shi ya
rusuta
yawa kaga ya zo karshen karni na biyar zuwa karni na shida yawa to su kusan waɗannan malaman su suka fi tattauna musamman malaman Hanabila su suka fi tattauna sannan zamu ga al-Imam al-Qarafi shi ma yana tattaunawa a kansa a cikin littafansa ya kawo maganganunta abin da ya shafi hukuncinta tsarkinta ko kuma najasa shin najasa ce ko mai tsarki ce in an ce mai tsarki ba ana nufin mai tsarkakewa ba wadda dai ga ta dai in an taba ta ba komai ba wankewa yawwa ba za a izalatin najasa a ciki ba sun tattauna akanta to ita duka abin da zai zama ya kauda wa mutum hankali kamar yadda sayyidina Umar yace alhamdu kullu ma khamara al-aqla ittifaqin malaman musulunci ba a samu wani wanda ya saba ba akan cewa duk abin da mutum zai sha shi ya maida shi wannan yanayin to yana da hukuncin giya.
Oh, to ina ganin su kasashen duniya ne yanzu daga nan suka samu kuskure kina zai kawo da lagu.
Kwarai sai suka ware giya.
Ita giya
sai su faɗi matsalolinta.
Eh. Za a bada lasisi.
Amma za a faɗi matsalolinta. In ka zo likitoci masu musamman cardiologist. Za su zo su faɗa maka cewa gashi tana cin abin da ke ka ciwon.
Hala wani cikin su ma yana sha kuma likitoci. Haka in ka je gidan soja haka ake shan
ga ta wata ga tanan
ita ba ga
mani market eh mani market haka nan ake yin ta wani abin da kai ce ma a hukumomin sojoji kuma tsarin su ne na duniya idan za su yi wani ceremony akwai ina jin wani abu da suke ce mishi introduction of officers in an kakarawa officer shiran wanda yake yawa an babba su matsayi an yi commissioning din su to akan yi wannan da hatta a nan Najeriya wannan wani babban soja yake mun bayani yake cewa abinda ake duk wani nau'i na iya to sai an kawo shi suna da wata wani masaki a ciki ake hadawa a chakuda to duk wani officer da aka yi ranking din sa aka kara masa matsayi to sai yazo ya sha wannan
wato wani mixer ne
babban da gaske to sakamakon wa'azi da kuma bayyanar sunna da kuma yadda musulunci yake ta shiga cikin
alhabin
da kuma wa'azin da malaman mu suka yi cewa a shiga din nan to yayi tasiri sosai ta wannan bangaren wajen sassauta abin sai ya zama in za a yi sai ya zama ana kawo minerals nau'ukan minerals kawo waccan hababan sha na halal
na'am
sannan a gefe gudan kuma ba a dina kawo waccan din ba wanda shi ya yadda da waccan sai ya je ya sha wanda kuma
Allah dai an ba mutane dama
an ba mutun dama da wanda yake wajibi ne a tsarin training na soja Ingila tunda kusan su tsarin sojanci an nizamul askari na duniya kusan na Ingila ake amfani da shi kasancewar ta kusan ita ce uwa a wajen mulkin mallaka daga baya bayan tafi karfin Faransa wanda ita ce uwar gidanta da to wannan yayi tasiri sosai kaga yadda yake to daga nan suka samu kuskure amma a mahangar musulunci duk abin da dan adam zai sha ya jirkita masa tunani to haramun shine al-aslu fihi shine haram sawa'un ya kasance murtadi ne bacci zai sa shi ko abin da zai sa shi ya natsu kawai ya shigo ya daina kula kowa ko kuma abinda suke cewa sun zama normal
eh
haka suke cewa masu shan wiwi sai su ce su suke ji su normal kikenan
to ga tumalan kamar yadda ka faɗa tun farko akwai alamar cewa wannan yaki da ake da abubuwan da ake sha masu kauta da hankali yakin babu nasara a ciki
babu nasara
to menene sababban da suka ja kusan nasarar ta gagara shin kauce ma wato mahangar musulunci ko kuwa saboda tattalin arziki da ke ciki akwai rawatsi iktisadi ba sai da kira shi da wasu wato akwai bunƙasar
tattalin arziki
za ga mutum ya fara harkar ruwa yanzu a unguwa nan da za ga ya fara ya zama tajiri ya tsaye filaye da
gidaje
ya gagaru
wannan
hukuma shin tattalin arziki consequence na duniya rashin kallon abin daga mahangar musulunci da kuma shin sakacin iyaye koko gwamnati
to ina ganin bari mu fara magana akan sabubban yaduwar su
na'am sabubban yaduwar
waɗannan ababan a cikin mutane sababi na farko kamar yadda kuka fara faɗi sababi na abokanan gaban mu in mutum ya kalli tarihi domin da yawa a ka'ida ta malamai wani zubin idan suna son su fitar da mas'ala ta fiqhu to sukan koma zuwa ga tarihi so tarihi na taimakawa wajen ba da malaka fiqhiyya daga cin abin da ke
bayarwa
wajen taswirin qadiyya da tafsilin ta da kuma ta'asilin ta sannan kuma a zo a samu mata da
hukunci
to tarihi na taimakawa idan mutum ya kalla mahol makiyan musulunci
sosai kuwa
musulunci daga cikin makiyan da ya fuskanta a tarihi to mahol in ba su zama na ɗaya ba za su iya zama na biyu amma da wuya su kai na uku irin bannar da suka wa musulunci to su suka kawo wannan fitina to abu na farko da masu bincike suke nazari musamman a ƙasashenmu cikin dalilan da suka kawo yaɗuwar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da kuma duk wani abu da ake sha akwai hannun kasashe abokanan gaban musulmai kuma sun rubuta a cikin littafin su na sirrin su protocols sun su cewa cikin abin da za su yi wa goyim ko gentiles waɗanda ba yahudawa ba su yada miyagun ƙwayoyi da shaye-shaye a cikin su
a sahalai
yawwa su zama suna da saukin samuwa su zama an sa su kuma su zama wata hanya ita ce ta biyu arwaju al-iqtisadi ya zama akwai nau'i na tattalin arziki a ciki yanzu nan sai mutum ya kudi yanzu nauyin wannan irin shi heroin din nan ko chain mutum zaka ji an ce gram kaza ya dauka wasu zuwa suke a fasa cikin su a tsaga sai a aji su tafi kasar da suke son su je su kai su saida ko a je a siyar a can sai sun je can sannan za a sake feda cikin su a ciro ana yin wannan an kama ba dai ba biyu ba
aka ji miliyoyin kudin
ruwa to idan mutum ya hada waɗannan dalilan guda biyu dalili na farko hannun abokanan gaba abokanan gaba fatan su shine ƴaƴan musulmai musamman a ƙasashen musulmai su zama ba abin da suka shagalta da shi sai su zama mahaukata in suka zama mahaukata wanda wani shugaban ƙasa America a lokacin da suka fuskanci irin wannan shaye-shayen yayi jawabi in ban manta ba ina jin President F Kennedy yawa President F Kennedy yayi mulki a America ina jin wajen zamanin su Sadauna wanda shi ma kashe shi akai duk da za a kashe shi yayi jawabi ya cewa makoma America mummuna ce saboda yaduwar miyagun kwayoyi a tsakanin matasa yace duk kasar da matasanta suka kasance shaye-shaye na miyagun kwayoyi kawai shi suke yi yace to wannan kasar za ta rushe to bai dade din wannan jawabin ba yana wani ina jin ran gaji ne a sakon motan nan irin mai budaddan kai wani matashi yazo aka shirya yaje ya bindige shi shi to hannun abokanan gaba abu na biyu shine yadda ake samun dukiya a ciki hanya ce ta kasuwanci amma haramtacciya hanya bakai kasuwa ce wanda yanzu nan mutum zai shiri shike waɗancan abubuwan ga tsadar su sannan ita kanta wiwi ta fi arha amma ita kanta yanayin yadda ake saida ta da yadda take da kila noman ta ba wahala yake da shi ba yanzu da mutum yana fara yi sai ya zama mai kuɗi to wannan dalili na biyu kenan dalili na uku shine sakacin iyaye da yawan iyaye ba abin da ya dame su da irin rayuwar da na ba da wani labari na wani yaro da makaikis ɗinsa wani lokaci da muka zo muka yi bincike yaron ya shiga wannan harkar baban shi ƴaƴan shi bakwai amma ciki da falo yake haya da maman yaran saboda haka kusan ƴaƴan su biyar dukka bai san inda suke kwana ba
dare sai dai sunan da su suna
shin safiya mata tashi bai san inda suke ba ya shirma ya tafi to wannan sababi ne na uku umman takhallaqa wa abun mashmula baban da ba abun da ya dame shi da mas'uliyar da nauyin da ke kansa na cewa Allah zai tambaye shi da uwar da ita ma ba abun da ya dame ta wannan sababi na uku kenan sababi na hudu shine sababi na abokantaka a cikin wani nazari da aka yi kusan duk ni dai da kaina duk yaron da na fira da shi akan shaye-shaye ta ya ka iya zai ce abokin shi ya koya masa sannan duk duniyar nan ni ban ga mutanen da suka kai su zumunta ba
da sirri da
yawa ƴan shaye-shaye zumunta tsakanin daga wurin da ɗan wiwi ɗaya yake ko ɗan shaye-shaye yake awa kilomita 50 to ya san wancan suna da wata alaka kuma suna da wata mahaɗa ko suna haɗuwa a wani jungle ko kalakuta
kuma ko baka da kuɗi ba
yawa shine da shi zai zo abokin shi na jin yunwa ba zai ɗaukar naira 50 ma zo biya ya bashi cewa raba amma zai iya ɗaukar 500 ya bashi sha wiwi
saboda a cigaba da
yawa saboda su cigaba da yi to wannan na ciki shine sababi na hudu babban sababi ne kuma mai girma sakaci abin nan abokantaka sannan daga ciki akwai damuwa wanda yanzu ciwo na ka'aba depression ciwo ne yanzu wanda har rana ai majalisar ɗinkin duniya a cikin ranakun nan na bukukuwa wanda tunawa da abubuwa take yi to depression na da rana yawmul ka'aba ko na cikin abin da ke sa da yawa matasa sai su ga ba su da wata hanya ta da za su bi domin su samu lallashin zuciyarsu sannan kuma da karancin guidance and counseling a cikin al'ummarmu
wato babu masu ba da shawara
yawa ba wanda za su ba su shawara
da aka saba da masu unguwanni da dattawa
kware
da malamai da
kware da gaskiya za a ga yaro yana neman ya shiga wani ne za a kira shi a zaunar da shi a jawo shi a jiki a rika ba shi shawari a ce masa yi a ce masa kabari to waɗannan suna cikin manyan sabubba da in mutun zai nazari akan wannan mas'alar ta shayi shayi to sai ya ambace su suna da girma matuƙa
wato malam gaskiya wannan bayanan naka suna da muhimmanci kwarai amma kuma yanayin lokaci ba zai ba mu dama mu ci gaba da sauraron su ba wataƙila sai a shiri na gaba insha Allah ya masu albarka za mu jalin za mu wannan shiri anan Allah kai mu mako mai zuwa za ku ji mu da ci gaban fashin baki game da wannan mas'ala ta shaye shaye a cikin al'umma ta mu mai albarka insha Allah muna godiya ga malamin namu malam Bashir Nawal Muhammad Garin Zaria sunana Kabiru Abubakar a ridon lokaci nake cewa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam wa rahmatullahi